العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايان هكا انقوى ما سوء سورة رمو أولا مجلس سيمي البركة أولا يني نا رانا اللي تنن يومنا تقص قوة رمضان هجر المائتي صلى الله عليه وآله وسلم دهود آياد دهود أربعين دبير wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 3 miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma muna kuma cikin tafsirin suratul mu'minun wanda muna kan aya ta 4 ce ko walladheena hum lizakati fa'ilun bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم للزكاة فاعلون سنة وأن نسكي أي وتر زكاة. الله سبحانه وتعالى يا أمبتش زكاة بيان يا أمبتش سلا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون بيان أمبتش سلا أكا أمبتش زكاة سبورة تارسكي كويوش أيو إلى داما الله سبحانه وتعالى يا حد أسولي بدا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله سبحانه وتعالى يقول لك تكن سفو في مؤمني وأن ذات ربوت جنة الفردوس رانا قوبة قيامة سنة باير ذكر دوكير دا الله سبحانه وتعالى يباسو داما لك تكن علما تفسيري سنفسر زكاة وأن آير رجو أنا نفن زكاة الأموال زكاة دوكيا wato ana magana akan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiyar da ta kai nisabi ta shekara a hannunsa ya fitar mata da wani gurgudo da ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta zai fitar ya bada su ga wasu kaso ko wasu rukuni na al'umma. To suka ce wannan aya tana magana akan wannan ne. Wannan da yawa daga cikin malamai masu tafsirin alqur'ani sun tafi akan haka. Daga ciki akwai Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai akwai Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin akwai Burhanuddin al-Biqai da kuma Ibn Ashur al-Raghib al-Asfahani a cikin littafin sa al-Mufradat fi Gharib al-Quran ya tafi akan cewa zakka anan ana nufin sarkaka sai zanto al-lamu din da take cikin liz-zakati lamu ta'lil ce wato wallazina hum lizzakati fa'iluna wato wanda suke yin aiki domin su tsarkaka sai zama ma'anar ayar wanda suke yin aiki domin su samu tsarkaka ko kuma domin Allah ya tsarkake su li yuzakkihumullah aw li yuzakku anfusahum sai ta zama lamun din lamun ta'lil ce daga cikin malamai akwai wanda suka hada duka ma'anonin biyu suka ce ayar za ta dauki duk waɗannan ma'anoni guda biyu kamar as-sa'idi yana cewa abinda ake nufi anan zakatul amwali wa zakatul nufusi wato zakkar dukiya da kuma tsarkake kai da ayyuka masu kyau da barin ayyuka marasa kyau yace domin an umarci mutum da ya tsarkake kansa ta hanyar yin abin da ya dace da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa ko ya shar'anta masa ya kuma bar abin da Allah ya hana shi dan zuciyarsa ta tsarkaka. Al-Hafiz Ibn Kathir cikin tafsirin sa yana cewa da dama daga cikin malamai kamar yadda muka ce sun fassara wannan aya da ma'anar zakka ta dukiya tare da cewa wannan sura ce makkiya suran nan a makka aka saukar da ita kuma zakka an farlanta ta ne a madina bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu shine ibn kasir yake cewa amma a zahiri abinda aka farlanta na zakka a madina shine zakkar da take da nisabi wanda aka yi wa nisabi aka ce sai kudinka ya kai kaza sannan kuma aka fitar da wani gurgurdo daga cikin wannan nisabi sai da mutum ya mallaki dukiya ta kai wannan gurgurdo na zakka to zai fitar da wato kaso 1 bisa 40 na abinda ya mallaka ce to wannan zakkar mai nisabi mai gurgurdo ita ce aka farlanta a madina amma a makka akwai asalin zakka din wato bayar da wani abu na dukiya ga wanda yake da bukata sawa'un dukiyarka ta kai wannan nisabi ko bata kai ba matukar dai kana da abin da zaka taimaka ma wani to an dora wa musulmi su yi wannan tun a makka illa iyaka dai ba a sa mata wani gurgurdo ba da aka ce ga abin da zaka fitar ce domin a suratul an'am Allah subhanahu wataala yayi maganar yayi maganar gonaki ko lambuna waɗanda ake shukawa a cikin ƙarshen ayar subhanahu wataala yace wa atu haqqahu yawma hasadi ku fitar da zakkarsa ranar girbi to kaga anan ubangiji yayi umarni da fitar da zakkar kayan amfanin gona wannan kuma aya ce makkiya don haka wasu suke ganin cewa tun a makka an farlanta zakka amma ba a yi mata gurgurdo ba ba a sanya wani gurgurdon dukiya da sai dukiyar ta kai haka sannan a fitar mata da zakkar ba sannan ko ba a ce ga abinda za a ga waɗanda su ake bawa zakka ba ibn kasir ya ce kuma tana yiwa wannan ayar wallazina hum lizzakati fa'iluna ana nufin tsarkake zuciya daga shirka ana nufin zakatun nafsi min ash-shirki wad danas tsarkake zuciya daga shirka da datti kamar yadda Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wanda kuma ya turbide ta da saban Allah ya tabi kaga anan man zakkaha zakkar da ake magana shine tsarkake zuciya daga abinda yake na shirka da Allah wanda Allah ya ce wailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa bada zakka akwai daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka fassara zakka anan da shine tsarkaka daga aikin shirka sannan sai ibnu kathir ya ce kuma tana yiwa duka ma'anonin guda biyu ayatul qunsa yana daga cikin ka'idojin tafsiri idan aya za ta dauki sama da ma'ana daya ba tare da an samu tangarda ba kuma duka ma'anonin masu kyau to gara a fassara ta da duka ma'anonin yana daga cikin mu'jizar alqur'ani yana daukan fuskoki daban-daban kuma kowace fuska idan ka duba sai kaga cewa ta dace da aya saboda haka lizzakati fa'iluna zai iya daukan ma'anar zakka ta dukiya zai iya daukan kuma tsarkake zuciya daga shirka da saban Allah saboda haka yace duka waɗannan abubuwa biyu sai ya zanto ayat ta kunshi su gaba daya zakatul nufusi da kuma zakatul amwali domin shi kansa zakatul amwali min jumlati zakatul nufusi yayinda mutum zai fitar da dukiya da zakka daga cikin dukiyarsa to zai tsarkaka shi ma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim ka karbi dukiyarsu ta sadaka wanda zaka tsarkake su da ita kaga shi dukiya fitar da zakka yana tsarkake mutum saboda haka in aka ce ayar tana nufin tsarkake zuciya tana nufin fitar da zakka to duk zai zama abu daya ake nunawa sannan Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun sune kuma masu tsare al'auransu can baya ubangiji subhanahu wataala yayi maganar bada zakka wanda zakka tana tsarkake dukiya ba za ta lalace ba matukar ana fitar mata da zakka matukar ana yin sadaka da wani abu nata to Allah zai tsare wannan dukiya. Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan, kamar yadda Allah annabi yake cewa Allah yana aiko mala'ika a kullun safiya yana addu'a, Allah duk mai bada dukiyarsa sadaka ka ainihin haɓaka masa dukiyarsa, wanda kuma yake rowa da dukiyarsa Allah ka lalata ta. Haka kullum mala'iku suke addu'a. Saboda haka wanda yake fitar da zakka daga dukiyarsa to tana samun tsarkaka, kuma yana kare ta ne daga lalacewa. To sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo batun mutum ya tsare al'aurarsa, ya tsare mutuncinsa, sanya al'aurarsa inda bai dace ba, wanda najasa ce, sannan tsare al'aurarsa kuma wannan tsarkaka ce. Saboda haka kaga ayar gaba ta dace da ayar da ta gabata ta fuskar wannan tsarkake dukiya ne, wannan kuma tsarkake gangar jiki. Allah ce wallazina hum li furujihim hafizuna, sune waɗanda suke tsarkake zuka, wato suke tsarkake abin da suke tsare al'aurarsu, suke tsare al'aurarsu, ba sa kusantar abinda Allah ya haramta musu na alfasha, ba sa kusantar zina, ba sa kusantar liwadi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, Allah ce sai dai ga matansu na aure ko kuma ga kwarakwaransu da suka mallaka, to idan a waɗannan ne guda biyu fa innahum ghayru malumin, to su ba ababan zargi bane, wato ba sa kusantar wata ƴa mace in ba wadda take matar ta aure ba, ko kuma kwarkwara da suka mallaka. A wancan lokaci an sani cewa musulunci ya zo ya samu al'ummu duka suna da wannan tsarin na kwarkwarori. Idan bangarori biyu suka yi yaƙi, ƙabilu ne ko ƙasashe ne ko garuruwa ne biyu suka yi yaƙi a junansu, to baya ga ganimar dukiya da za su ci, to za su ci ganimar ɗan adam. Idan namiji ne ya zama bawa, ana tura shi aiki, ana kula da cinsa da shansa kamar yadda ake kula da dabba, amma zai je ya aiki kuma duk abin da zai samu a wurin aikin nan na mai gidansa ne, ba nashi ba ne. Haka zai ta rayuwa har sai lokacin da mai gidan nashi ya ce ya yanta shi, ko kuma ya ba shi dama ya yanta kansa, wato ya fanshi kansa. To haka nan idan mace ce ita ma ta zama baiwa, wanda ya mallake ta ya mallaki baiwa, zai iya sadaka da ita in yana so, ko ya barta ta yi masa aikace aikace a gida, ko kuma ya sa ta daka. In ya sa ta daka ta haihu ta zama ummul walad, to a lokacin bai halatta ya sayar da ita ba, tunda ta haifi da shi, dan da za su haifa da shi da ne ba bawa ba. Amma in ya aurar da ita ga wani, in ya aurar da ita ga wani ko da shi da ne ya aure ta, abinda ta haifa bawa ne. Shi yasa shari'a ta nuna cewa mutum kada ya auri baiwa, domin kada ƴaƴansa su dawo bayi, yana ji yana gani ta bangaren bauta da yana bin uwarsa ne. Sai dai ummul walad ita wadda mai ita ne ya yi sadaka da ita, to ɗanta zai zanto yana bin sa ne, ba ita yake bi ba, don haka ɗanta ba bawa ba ne. Da yawa daga cikin sarakunan da aka yi a daulolin musulunci iyayensu kwarakwarai ne, wasu farisawa ne, wasu rumawa ne, amma daga ƙarshe sarakunan suka yi sadaka da su, suka haifi ƴaƴa da suka yi sarauta. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke fassara hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na ashratu sa'a wa anta lidal amatu rabbata, ce a wani lafazin wa anta lidal amatu rabbaha, baiwa ta haifi ubangidanta. To baiwa asalinta baiwa ce, amma ta haifi wanda ya sarauta, ta zanto tana karkashin sarautarsa. To saboda haka akwai wannan tsarin da musulunci ya zo ya samu. Musulunci bai tunkari abin don ya soke shi gaba ɗaya ba, amma kuma an samar da hanyoyi da dama waɗanda za su kawo ƙarshen abin a cikin wani ɗan lokaci. Saboda haka musulunci ya sanya dokoki masu tsanani, wato ya sanya dokoki na ainihin kafara da 'yanta baiwa ko bawa. Wani abu da mutum zai yi mai tsauri da aka haramta masa, ko aka ce kada ya yi, idan ya yi sai a ce 'yanta baiwa ko 'yanta bawa. to wannan yan tabawa din ana san a rage yawan bayin ne sannan kuma aka aka yi ta fadan lada ga waɗanda za su yan tabai bayi a aka yi ta ambatan irin gwagwaban lada da Allah zai ba su har ma ya zanto daga cikin masarif na zakka aya inda za a yi amfani da zakka in an fitar da ita shine a sayi bayi a yan tasu sune wa fir riqabi duk wannan domin a rage wannan bautar a lokacin ba zai yiwu ba su mushrikai da arna in sun yaki musulmi su kama nasu su mai da su bayi ko kuma ku kama nasu ku sake su to ba zai yiwu ba a nan zai zanto babu adalci to saboda haka aka bar wannan amma kuma shari'a ce ta samar da hanyoyin da abin zai zo har a waye gari babu shi to wanda ya mallaki baiwa shari'a ta yarda masa yi sadaka da ita shine aw ma malakat aymanuhum din sune waɗanda ƙwaƙwaransu da suka mallaka waɗannan sune kadai idan mutum ya yi amfani da su wato ya biya buƙatar sa ta hanyar su zai zamo ba abin zargi ba kuma zai zamo ya shiga cikin tawagar masu samun babban rabo domin Allah ya nuna cewa wanda yake son ya samu babban rabo to sai ya tsare kansa ya tsare al'aurarsa daga zina idan ba haka ba to baya cikin waɗanda za su samu babban rabo Ibn al-Khayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa Ad-Da'u wad-Dawa ya zo kan wannan aya yake cewa wannan aya ta kunshi abubuwa uku ko waɗannan ayoyi illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yataga wara'a dhalika fa ulaika humul adun yace waɗannan ayoyi sun kunshi abubuwa uku abu na farko anna man lam yahfaz farjahu lam yakun min al-muflihin wanda duk ba zai tsare al'aurarsa ba ba zai rike mutuncinsa ba zai rika bin matan banza to wanda ba zai taba zamowa cikin masu rabauta bara da gobe kiyama wa annahu min al-malumina sannan nabiyu zai zanto cikin ababan zargi sannan wa min al-adina na uku zai zanto cikin masu ketare iyaka sannan fafatahu al-falahu wannan rabauta ta kubuce masa kuma wastahaqqa isma al-udwan ya cancanci sunan mai ketare iyaka ko dan ta'adda ya fada cikin zargi saboda haka da mutum ya fada cikin waɗannan abubuwa to yafi masa sauki ya kame kansa duk wahalar da zai sha ko duk damuwar da zai sha wajen tsare wato al'aurarsa da mutuncinsa yafi masa sauki akan ya gamu da waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin wannan aya saboda haka ayar ta nuna wajabcin mutum ya tsare mutuncinsa in ba waɗannan wurare guda biyu ba da Allah subhanahu wataala ya halatta masa da Allah ya ce aw ma malakat aymanuhum ko abinda hannayensu suka mallaka na ƙwarƙwarori wannan za mu ga ayar ta kunshi duka wani abinda ka mallaka a matsayin bawa amma a nan ana nufin mata bil ijma mata bil ijma ana nufin macen da mutum ya mallaka mace ba za ta mallaki namiji ba ce ta yi sadaka da shi wannan baya halatta ce tunda shi namiji yana sadaka da baiwa to ita ma za ta sai bawa ya yi sadaka da shi saboda ba zai halatta ba saboda shi namiji baya haihuwa amma mace tana haihuwa ta yi sadaka da wannan ta yi sadaka da wancan sanda ta yi ciki kuma nawaye kaga sai a shiga dirkaniya kuma waɗannan bayi biyu wanda za a hada suna sadaka da mace ɗaya in ba a yi sa ba sai ɗaya kashe ɗaya to shi yasa Imam Shanqiti yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan ayar khasun birrijali duna nisa ta taƙaita ne ga maza amma banda mata فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها وتتمتع به بملك اليمين ما هلتا قمتي تسامو باوا تسايتي تايسا لكا لشي صورا هكذا ترك جن دائي لشي تهنير بشي باوا تني وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم باسا باني أو جمع لمي anan malaman duka suke cewa Allah subhanahu wataala ya ce au ma malakat ma ma akai amfani da ma ma an san cewa a harshen larabci galibi ma tana zuwa ne li ghairi al-aqili ga abinda ba mai hankali ba shi ake amfani da ma amma mai hankali sai a ce man to nan kuma ana magana akan bayi bayi ko mutane ne masu hankali amma akai amfani da lafazin ma wanda a galibi an fi amfani da shi inda wato yake ga mara hankali to shine malamai suka ba da ansa biyu suka ce eh galibi wannan ake nufi amma ba wai yana nufin gaba ɗaya ba ba a yi akan iya amfani da ma a wajen man kamar inda Allah yake cewa fankihu ma tabalakum minan nisa'i fankihu ma tabalakum ko auri matan da suka kwanta muku a rai kaga ma akai amfani da ita duk da cewa ana magana akan mata waɗanda kuma suna da hankali abu na biyu kuma shine kasancewar su al'ima su waɗannan ƙwaraƙwarai duk da cewa masu hankali ne amma kuma ta wani ɓangaren ana musu mu'amalar abubuwan da ba su da hankali kamar me wato kamar ana sayar da su ana kuma sayan su ana kuma kyauta da su aga wannan ya fitar da su daga zumra ta al-uqala ya sa su kamar sauran abubuwa da ake mallaka aka mallaki taguwa ko ka mallaki gida ko ka mallaki mota kana iya sayarwa kana iya saya kana iya kuma bayarwa kyauta to su ma da suka zama kamar haka sai aka yi musu wannan mu'amala a lafazin shi ma sai aka kawo ma to wannan dai shine abinda wasu daga cikin malamai suka ambata dan warware wannan gaba Allah ce faman ibtaga wara'a zalika wanda ya nemi wata hanyar ba wannan ba waɗannan hanyoyin biyu ba ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanya ba waɗannan hanyoyin guda biyu ba fa ulaika humul adu to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka to duk wanda zai nemi biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba kuma ta hanyar sadakansa ba ƙwarƙwararsa to wannan ya ƙetare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙetare abinda Allah ya halatta masa zuwa ga abinda Allah ya haramta masa da wannan ne malamai suka yi hujja akan haramcin auren muta'a auren wucin gadi irin wanda ya shahara a addinin mabiya shi'a shine mutum yana iya haɗuwa da mace ko a titi ko a kasuwa ko a wani gari su haɗu su yi yarjejeniya zai bata wani abu na kuɗi ita kuma za ta ba shi kanta ko na tsawon yini ɗaya ko yini biyu ko yini uku ko ma awa ɗaya in ya biya ta ba shi kanta shi kenan za a musu wani aure na jeka na yika amma aure na wucin gadi za a yi aure amma na wucin gadi na iya wannan ɗan lokacin to wannan shi ne suke cewa nikahul muta'a za a samu mai ɗaura aure ta yadda abinda ya ɗaura mata aure da wannan amma kuma aure na wucin gadi watakila wani abu ya kai shi garinsu na sati ɗaya sati biyu ko wata ɗaya sai ce to ta zo sai su yi aure amma iya wannan lokacin za su rabu ko da zarar ranar ta zo shi kenan kamar kuɗinka ya ce in ne ya ƙare shi kenan ba sai an gaya maka cewa zai ƙare ba ko ya ƙare ba sai dai ka ji ɗin sun yanke ka to haka su ba da zarar wannan awannin suka ƙare shi kenan ta zama ba matarka ba ba ta buƙatar sai ka ce na sake ki shi kenan kuɗinka sun ƙare shi kenan to wannan shi ne auren muta'a auren jin daɗi auren tamore to abinda za mu gani a cikin ayar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutum ya biya buƙatarsa ta hanya biyu ta hanyar matarsa ta aure da ya aura bisa sunna ko kuma ƙwarƙwararsa idan yana da ita abinda ya ƙaru a kan wannan Allah ce ta'addanci ne ƙetare iyaka ne saboda haka wanda zai auren muta'a bayan an haramta shi a farko-farkon musulunci an halatta amma daga ƙarshe a yakin Khaibar an haramta shi sannan kuma a fatuwar Makka nan ma annabi ya ƙara jaddada haramcinsa saboda haka haramun ne to bayan haramta an haramta wannan aure duk wanda zaka aura da wannan siga to ba matarka bace sana ko ba gurgura bace tunda ba matarka bace ba gurgura bace to kaga ya shiga fa marib tagawara a zalika fa ulaika humul adu tunda bata zama matarka ba bata zama gurgura ba saboda wannan ya tabbatar da haramcin sa bi nassil qur'an da nassina alqur'ani amma kaunuha laysat mamluka wannan zahiri ne ko ya san ai ba baiwa bace saboda ka bata shiga nan kasancewar sa ba matar aure ba idan aka duba dukkan lawazim wanda aure yake haifarwa abubuwan da aure yake haifarwa yake tabbatarwa shi wannan auren je kana yi ka babu baya tabbatar da waɗannan abubuwa misali aure sabab ne na taurisi duk mutumin da ya auri mace kuma ya rasu za ta gaje shi ni da ta rasu zai gaje ta an san cewa aure yana daga cikin asbabul irfi abubuwan da suke sa a ci gadin juna masu auren mutu'a sun yarda cewa wannan auren baya halatta gado kaga shi ba mata bace Allah subhanahu wataala ya ce wala kunisu ma taraka azwajikum wala hunna rubu mimma taraktum saboda kaga ubangiji ya ba wa maji miji rabin abinda matarsa ta bari ko kuma wato rubu'i in tana da abin nan in ba ta da shi in ta ce kuma tana da rubu'i idan yana da ƴaƴa tana da tsumuni Allah ya ce matan ku to su a gurin su kaga tunda auren mutu'a ba aure bane wannan auren na shirbe ba zai tabbatar da gado ba kaga tun daga nan sun tabbatar maka cewa ba aure bane in aure ne to gashi ai Allah ya ce ga gadan masu aure ma'aurata zai gaje ta za ta gaje shi ko kuma kun ce ba gado to shikenan kuma kun yarda ba aure bane sannan iddatul wafat subutu iddatul wafat wadanda duk suka rasu suka bar matansu za su yi idda ta wafati shi ne za su yi ta kaba waladina ya tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara Allah ce wanda duk suka rasu suka bar matansu na aure za su yi jiran wata hudu kwana goma to shi wannan auren je kana yi ka na mutu'a babu wannan inda yanzu za a daura auren na tsawon kwana uku ya fita je so mata lemo sai mutu ta kade shi sai ya mutu ba ta da ikon ta je ta cewa ƴan uwansa ita matarsa ce a bata gado kuma babu maganar ta ce akwai takaba akan ta ba ruwanta da shi anan suka hadu anan suka rabu to kaga ba aure bane kenan Allah subhanahu wataala Allah ya ce wanda ya matanku ne kuka rasu ladina tawfauna minku yazuruna aswajan inda ya mata ne ya tarabbasta biyan fusayin na arbata shirin wa ashara amma ku ma kun yarda cewa wani auren je kana yi ka na shirbe babu iddatul wafat a cikinsa to kaga ya tabbata ba aure ba ne sannan babu maganar saki uku da ba ma maganar saki inda yi ba daura auren to daga zarar mutum ya gama jin daɗinsa na 'yan kwanaki ko awannin da aka shata shi kenan ta zama automatically ta zama ta shi ba ba magana sai ya sake ta ko a yi sau ɗaya sau biyu sau uku a ce an yi saki uku babu shi kuma aure akwai saki a yi kai na ɗaya aka yi na biyu ba yin ɗallaka ha ba za ta hilo lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu saboda ka kaga ashe inda aure ne to da wannan hukuncin shi ma ya nazarce shi sannan an san cewa a aure na gaskiya na Allah da annabi idan aka auri mace aka sake ta kafin dukuli da ita za a ba ta rabin sadaki wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ace in kuka aure su wato mutum ya auri mace an daura aure an gama komai ila an gama walima bata tare ba sai kawai ya sake ta an daura aure amma kuma ya sake ta bata tare ba Allah ya ce fa nisfu ma faradtum to sai ku ba su rabin abinda ku yanka musu na sadaki an ga yanka mata 100 sai a bata 50 sai dai idan kun yi afuwa ne kun bar musu duka 100 ko kuma su sun yi afuwa sun bar muku kenan amma dai za ku ba su wannan to shi wannan fa babu wannan in suka yi yarjejeniya da shi akan zai aure ta auren muta'a na kwana hudu sai kuma ya ga ya fasa ko aka yi mai waya aka ce zo ana neman sa da gaggawa to kaga ba yadda zai ba ta ramin abinda ba ruwansa damun abinda suka yi kwana hudu to kuma gashi ba su ma tare ba to da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da dama wanda aure an san da shi aure da Allah da Annabi shi ba da auren muta'a da yake auren banza ne duk babu waɗannan abubuwa a ciki to wannan ayar ta tabbatar da wannan cewa irin wannan ba aure bane Allah ya ce sai ga matan su na aure waɗanda suke ɗaukan hukunce-hukuncen matan aure ba matar jikana yika ba aw ma malakat aymanuhum ko kuma waɗanda hannayen abin nan ƙwararsu da suka mallaka wannan su ne kawai ba za a zarge su a kan wannan ba sannan malamai sun yi hujja da wannan ayar a kan haramcin nikahul muhallil wanda zai yi auren kashe wuta auren kashe wuta shi ma ba aure ba ne auren kashe wuta ba aure ba ne duk mutumin da aka ɗauki hayarsa a gaya masa cewa za ka auri wance amma don ta koma gidan tsohon mijinta da ya mata saki uku take son komawa za ka kai ka aure ta don wannan ya halatta mata komawa bayan ka rabu da ita to wannan auren da suka yi ba aure ba ne hatta tankiha zawjan ghayra ana nufin aure sahihi auren almuhallil ba aure ba ne don aure ne da Allah ya la'anci mai yinsa Allah ba zai la'anci abin da yake mai kyau ba abin da yake mai kyau ingantacce Allah ba zai la'ance shi ba to Annabi ya kirawo shi da at-taysul musta'ar dan akuyan aro ba zai zama mijin kwarai ba miji na gaske kuma Annabi ya kira shi dan akuya da akuya yana jiran a daura aure ya jira a daura aure to haka shi ma abin da ya din ba daura aure yake ba don haka wannan ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba shi kuma ya shiga la'anar Allah wannan auren da yayi ba zai halatta masa mijinta na farko ba da suka rabu bayan ya mata saki uku sannan shi kuma wannan ya shiga cikin la'antar Allah da manzansa saboda kaga shi ma wannan ba matarsa bace bai dauke ta matarsa ta aure ta gaske ba in ya dauke ta matarsa ta aure ta gaske ai ba zai rabu da ita ba haka kawai dan wani aura ba wanda kawai saboda abin nan ya ce bari ya aure wace dan wani aura bai dauke ta matar ta shi da gaske ba haka nan ba baiwa bace saboda kaga bace shiga cikin wannan aya ba ta zama wara'a zalika kenan sannan malamai sun yi hujja har ila da wannan ayar akan haramcin mutum ya yi amfani da hannunsa wajen fitar da maniyinsa cewa wannan shi ma baya halatta abinda Laraba suke kira al'adar sirriya domin shi ma a nan hannunsa ba matarsa ba ce ba kuma ƙwarƙwara ba ce saboda haka kaga ya shiga famanin tazawara a zalika shi ya sa malamai da yawa wasu suka hana wasu ma suka yi sarraha cewa haramun ne domin babu wani abu a alƙur'ani ko sunna da ya zo yana kishiyantar wannan Allah subhanahu wata'ala bai yi togaciya ba sai hanya biyu kadai su ne ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum su kadai ne Allah ya togiya ce abinda ba wannan ba to fa innahum fa ulaika humul adun faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun saboda haka wanda ya aure hannunsa yana cikin malibta gawara a zalika don haka ya shiga cikin fa'ula'ika humul adun shi yasa da dama daga cikin malamai suna cewa bai kamata ba da wasu ma suna sarraha cewa haramun ne saboda wannan aya domin wanda ya saba da wannan to yana da wahala kuma ya aure sannan kuma wasu lokuta ma wannan din zai ƙara kwadaitar masa aikata haramun din ne ba wai rage masa haramun din zai yi ba hukun ya fitar masa da sha'awar jin baya son haramun din sai ya ƙara ma ingiza shi zuwa ga haramun din kuma wasu daga cikin masana sanin lafiyar dan adam suna cewa yana cutar da mutum a jikinsa da kwakwalwarsa saboda ko iya wannan ya isa a hanayin hakan. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa
wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazinahum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الله تعالى يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سنة وأن نسكي كيا يأمانوا ننسوا الكورنس والذين هم على سلواتهم يحافظون سنة ما سكيا يسلوا لنسوا أولئك هم الوارثون to waɗannan sune masu gado alladhina yarithuna alfirdausa waɗanda suke gadar aljannar firdaus hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin ta wannan alladhina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un wannan sifa ce ita ma daga cikin sifofin mu'minai babba kuma wacce ta kunshi abubuwa guda biyu kiyaye amana ko bayar da amana zuwa ga wanda ya baka ita ba tare da ka taba masa ita ba da kuma kiyaye alkawari da yarjejeniya da aka yi babu shakka galibi amana wani abu ne mai tsada wani abu ne mai daraja mutum zai ji tsoron kare ko ya lalace ko ya salwanta a hannunsa sai ya dauka ya ba ma wanda yake sa tsammanin zai aje masa zai tsare masa kayansa galibi wannan shine abin da yake faruwa wajen bayar da abu amana kuma sautari akan yi irin wannan bayarwar daga mai bayarwar sai wanda aka ba daga shi mai kayan da zai bayar da shi amana a jiya sai kuma wanda shi aka amince aka danka amanar a hannunsa to kasancewar abu ne mai tsada mai daraja da yake buƙatar kula da shi har yasa aka dauka aka bashi to babu shakka wani lokaci shedan zai iya masa zai iya shi wannan da aka amincewa huduba ya masa sake-sake a ransa ya ga bai kamata ya mayar da abin da aka bashi ba ko kuma ma ya yi runto ko ya ki mayarwa duk da ya yarda an bashi amma duk sanda aka tambaye shi ya ce zan kawo maka na dan kai shi da nisa ne kula ka yi masa magana ce kakka damu yana nan yadda ka bani shi ban taba ba amma kuma ya riga ya bi ta kansa ko kuma in ma aka yi rashin sa'a ba ya rintu ce ni yaushe ka bani Allah ka daina tsokana ta yaushe ka bani abu kaza ni baka bani ba to ba abin da zai sa ya haka sai dan yana sha'awar abin saboda kinsa kuma kasancewar sautari irin wannan akan yi ba tare da shaida ba saboda mai saboda yarda da juna domin baka daukan abu ka ba ma mutum ajiya abinka mai tsada sai ka yarda da shi ka amince masa to wannan yarda da juna din sai ta sa ka ga ba sai ka wani shay ka wata shaida ba ko an yi wani abu a rubuce fa yana mina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi utmina amanatahu falittaqillaha rabbah idan kun amince da juna to wanda aka amince masa ya bayar da amanar da aka bashi kuma ya ji tsoron Allah saboda wannan yarda da juna takan sa ba a neman shaidu a lokacin da aka bayar da ajiyar wani saboda haka wannan rashin shaida din kuma sai shi ya ƙara bashi ƙarfin gwiwa gashi bashi ƙarfin halin cewa to ya rike abin ya haɗe ƙibayarwa saboda in ba rigima aka tayar kotu ce za a je kotu kuma tana neman shaida ne a rubuce ko wanda aka yi a gabansu to duk babu ko ɗaya shikenan sai ya ga kamar ya ci banza to shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya mayar da amana zuwa ga wanda ya baka amana take daga cikin sifofi na mumini take daga cikin wani bangare na imani ya zo cikin sahihaini hadisan Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadithaini annabi ya ba mu hadisi biyu ya santar da mu hadisai guda biyu ra'aitu ahadahuma wa ana antaziru al-akhar naga ɗayan da ido na ina jiran kuma lokacin da zan ga ɗaya حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة نبي أجي أمانة شو أمانة تاسوك أتن تكون أقنزك أتن متاني كركشم أقنزك أتنسو سنة سكا قوية القرآن سنة سكا قوية سنة فأتو أنا هنا بارد أبار لوك جند القرآن يسوك وابنا sahabbai wadanda suka yi imani da farko suka ji saurari karatun alqur'ani suka saurari wa'azin alqur'ani suka yi imani saboda fitrar su wato kyakkyawar halitta da Allah subhanahu wataala ya yi musu ta tabbatar musu da cewa alqur'ani dinan gaskiya ne saboda alqur'ani yazo ya samu wannan fitrar lafiyayya tare da su sai ya zanto ya dace da ita sai suka karbi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka zo suka karanci alqur'ani da hukuncensa suka karanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunci sai abin nasu ya ƙara ban sha'awa ga fitrar su lafiyayya ga alqur'ani ga sunna sai ya zamana sun zama lafiyayyu suna kan turba babu wani abu wanda zai zo na duniya ya shige musu ido ko ya tsone musu ido saboda haka ba su da kwadayi ba su da cin amana ba su da ha'inci ba su da zalunci yace to naga wanda yana nufin ya ga sahabbai wanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan tarbiya da irin wannan imani da haka babu maganar wani ya ci amanar wani ba maganar wani ya ba wani amana ya ci amanar sa saboda ya san nauyin amana da kuma ranar da Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akan ta yace wa haddathana an rafi'iha annabi ya gaya mana za a dauki amana daga zakata za wayi gari mutane da dama ga su dai wato kalkal banza amma cikin zuciyar ba amana yace yanamu rajulun nawmata fatuqbadu al-amanatu min qalbihi mutun zai fanta bacci daga baccin nan a kire amana daga zuciyarsa fa yadhallu atharuha mithla athar al-waqt sai zama na dan gurbin da zai yi saura na amana a cikin zuciyarsa bai fi dan wani dugon baki kankani ba dan kankanin dugon baki haka akan zuciyarsa ثم ينام النوبة سنة يساك كنت وابتشي فتقبض فيبقى أثرها مثل المجري سيكون لو كأمانة لتي سورة أتكين زو تيسا سيزنتو قرب لتي سورة كوي بيف قرب واتو كنت وابتشي أبين يكي سامو موتن إلن ينا أمفاني دا دقا كوغا تريكو كوفر تنيا أنا ذلك كنت to sai zanto iya abin da zai rage a jikin sa kai shine annabi ya fassara ya ce ka jamrin da harashtahu ala rijlika fa nafata kamar garwashin da zaka taka da kafarka sai kafarka ta kumburo ta yi bororo sai kaga kamar wani abu ne a ciki walaysa fihi shay alhalin ba komai kawai bororo ne saboda haka ga mutane a zahiri abin sha'awa kamannin su shigar su yanayin su ila ba maganar su kasa kasa ina maka magana laushi waye waye baka sha'awa amma kuma a cikin zuciyar arareke take babu wani abu sunan shi amana a ciki ba gaskiya a fuska ba zaka gane ba kamar yadda kake ga bororo ka cewa da ruwa da ka daya ya fata sai ga ba komai kanta wannan in ka daya ya fata za ga babu komai to haka zahirin sai nuna maka akwai wani abu na gaskiya tare da shi amma kuma daga ka dan fara mu'amala da shi to sai ka fara saka fara ihu kuma sai yace fa yusbihu an-nasu yatabaya'un mutane su rika ciniki suna harkar kasuwanci fala yakadu ahadun yu'addi al-amana amma da wahala sai da kira a samu mai rike amana wannan fa sahabi ne yake bada wannan labarin yau in yazo ban san kuma bai zai ce ba a wancan lokacin fa akwai manyan tabi'ai manyan malamai manyan masu bautar Allah manyan masu tsoron Allah ga sunan amma yake cewa sai a wayi gari mutane suna ciniki a junansu fa yuqalu inna fi bani fulan rajulan amina saboda karancin masu amana har a rika cewa ai a unguwa kaza fa akwai wani mai amana ko wani mutum ana labarin sa a ina yake a wani unguwa kaza yake saboda rashin su karancin su zai labari mutum daya a cikin unguwa sai ga ana labarin sa inna fi bani fulan rajulan amin wa yuqalu lirajuli ma aqalahu وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان سيكا قمتن أنا نوناش أنا مسا كراري أنا تيوا تمنى وإيكي هنك لنسا واتو هنك لنسا أبو ماماكي وينسى أبو ماماكي قرفنسى أبو ماماكي أنا زقاش دوايو دقرفي دهنك لي أما بابو gurgudan kwayar komayya a zuciyarsa na imani yana nufin amana a shayin shine yadda aka kira amana da imani kamar yadda wannan ayar ta sako mana su a cikin sifofin mu'mini sai kaga ana yaban mutum amma a zuciyarsa ba imani ma'ana babu amana wala qad ata alayya zamanun Huzaifa ibn al-Yaman yace nayi rayuwa a wani lokaci wa ma ubali ayyukum bayat ba ni da damuwa da kowa zan iya ciniki da kowa za mu iya kulla ciniki bar masa ya tafi daga baya ya kawo kudin ya kawo rabi in karba ya ciko daga baya ya dauka ya tafi daga baya zo ya kawo min kudi na duk ba ni da matsala yace nayi wannan zamanin la in kana musliman raddahu alayya islam in musulmi ne to na san musuluncin sa ne zai dawo min da shi ko na bashi ya tafi zai tuna shi musulmi ne don haka ba zai taba abin da ba zai dawo ya kawo min haƙƙina wa in kana nasraniyan in kuma nasaran ba musulmi ba raddahu alayya sa'ihi to ubangidansa ma ba zai bashi ci amanata ba ko yayi tunanin ya ci amanata saboda ni musulmi ne to ubangidansa saboda kyakkyawar alaka da zazzamantakewa da ake ba zai bashi yayi wannan ba fa amma al-yau yace to amma fa a yau shi fa yake faɗa yace amma fa a yau ba fa yau din mu ba yace fa ba kuntu ubayu illa fulana wa fulana ba zan taba ciniki ba sai da wani da wani saboda haka kaga ashe amana tana da girman gaske Allah yace yana daga sifofin mu'minai wallazina hum li amanatihim akra ibn kathir li amanatihim bil ifrat sauran makaranta li amanatihim sun karanta shi da jami'i amanoninsu wato abinda Allah subhanahu wataala ya ba su amana da abinda mutane suka ba su amana wa ahdihim da alkawarinsu yarjejeniyar da suka yi da Allah ko kuma yarjejeniyar da suka yi da ƴan uwansu ra'una suna masu kula da wannan suna masu kiyaye shi wato suna kiyaye wannan wato ba sa cin amana sannan kuma ba sa karya alkawari kamar yadda Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku mayar da amana zuwa ga masu ita wanda ya bada amana to a mayar masa da amana sai yadda take ba tare da an taba masa ba in wani yarda ce yayi da mutum to mutum yayi kokari ya ga kai ya bata wannan yarda da take tsakanin su haka nan Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanar tsakanin junanku alhalin kuna sane alkawari wata yarjejeniya ce da take kulluwa tsakanin mutane guda biyu wanda kowannensu ana buƙatar ya cika wannan yarjejeniya al'ahad shi ne alkawari da mutane biyu suke yarjejeniya a kai kowanne akwai abin da yake kansa dangane da wannan yarjejeniya zai cika an kira shi ahadullah abinda an kira shi ahad saboda kulla shi ake da sunan Allah subhanahu wataala wanda za su kulla wannan yarjejeniya sukan sa Allah subhanahu wataala ya zamo shi ne shaida a tsakaninsu Allah yana cewa wa ufu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lam ma taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tanqudul aymana wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kuka yi alkawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan kun kullata kun karfafa ta wa qad ja'altum Allah alaykum kafilan alhalin kun sanya Allah ya zamo shaida tsakanin ku inna Allah ya'lam ma taf'alun Allah yana sane da abin da kuke aikatawa saboda haka masu kulla alkawari sukan sanya Allah ya zamo shaida a tsakaninsu to kar ku yadda ku karya wannan alkawarin da kuka yi wanda kuka sa Allah shine shaida Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda suka yi imani ku cika alkawarruka ana ana nufin yarjejeniya da mutane biyu za su hadu ko bangarori biyu za su hadu su yi akan wasu sharuɗa kowa ya kokari ya ga ya cika wannan sharadi babu shakka cika alkawari da tsare yarjejeniya wani abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske a musulunci sannan kuma yana nuna mutuntaka cikar mutuntakar mutum yana nuna kamalar mutum yana nuna izzarsa yana nuna karfin azimarsa ya fi karfin zuciyarsa domin wani wanda yake yi ba dan Allah ba ko babu Allah a ransa zai iya yin alkawari da wani da wata yarjejeniya tsakaninsa da wani to idan aka zo cika yarjejeniyar in ya hanga ya hango ya kula cewa shi ba zai wani amfana ba da cika wannan yarjejeniyar ba wani amfani da zai samu to sai ya kokari ya zama kansa daga wannan yarjejeniya saboda yana ganin ba zai yi abu ba tare da ya amfana ba kamar yadda yanzu rayuwar yau ta koma mutane ba za su yi abu ba sai suna harin wani abu da za su amfana da shi na duniya ko da za ka gaya musu falalar da su cika ƙasa da sama ba su ji sha'awar yin abu amma in aka ce ga wani amfani na duniya to sai su yi sha'awar wannan to idan ya hanga ya hango ya ga cewa ba zai samu wani amfani ba wajen cika wannan yarjejeniya da wannan sharuɗa ko kuma ya ga abin da zai samu kaɗan ne to sai ƙoƙarin kuma janyewa daga wannan sharaɗin da ya yarda da shi to bai sani ba cewa wannan janyewar a gurin Allah babban laifi ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan wannan komin dadewa wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula Allah ce ku cika alkawari domin alkawari abin tambaya ne sai an tambaye ku akan wannan anan ubangiji subhanahu wataala ya magana akan waɗannan abubuwa guda biyu alkawari amana da alkawari waɗannan abubuwa duka suna kasancewa tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma tsakanin bawa da ƴan uwansa bayi amana akwai amana tsakaninmu da Allah na ayyukan da ya dora mana ya wajabta mana na bauta masa na kadaita shi da bauta na bin umarninsa na gujewa haninsa na bin annabawansa na aiki da abin da suka zo da shi na zama masu gaskiya masu kaza duk takalif sunansu amana sune wanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سوني وأن الله كتوى يا مجرود أمانة كسمي كسا لدور وزو سكا إيادا سدوكا سكا جتورو لن أدم يتشي يا جياغني أدورا مسا زي إيادوكا الله يتشي إنه كان ظلوما جهولا يمي يتبتا ميزالين تركن سنكما ميو جاهل شيني to wannan amanar da Allah ya bujuro wa sammai da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya dauka ba ita ce amanatut takalif ita ce yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza su sama da ƙasa da sauran halittu sun yadda kawai su zanto masu da'a ne a taina ta'i sun yadda zanto kawai su masu da'a ne ga Allah ba maganar a sa musu jarrabawa ga kaza yi ko ka bari a baka mashi'a a baka wata dama ta kaza ba inna hadaynahu sabila imma shakirun imma kafura ko hadaynahu najdain ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur so duk babu wannan kai dan adam kike da wannan sai ka karbi wannan takalif da aka dora maka sai ka ce ka yadda ka dauka to in ka zo ka karya abin da to ka ci amanar Allah shine la takhunu Allah la la ci ka kuci amanar Allah sanar da amanar da take tsakanin ka da ƴan uwanka mutane wanda nau'ukan ta suna da yawa nau'in amana iri-iri amana ta dukiya amana ta sirri amana ta kasuwanci amana ta shugabanci duk waɗannan nau'i ne na amana insha Allah yanzu lokaci yayi ba za mu ci gaba da wannan batu ba sai gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh